amarya amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurari, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya amurka a Washington DC akan mita 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma ta su tashoshi FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio. Sannan za ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Faki. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma za mu yi magana ne akan cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa.
Ga cewa mutane ana shawo da abun gan kansu cewa su daina zuba abubuwa hanyar magudanar ruwa, yana toshe hanyar da ruwa zai zuye. Bi ka gani da wannan abubuwan ma ba sai an fada mu mutum ba, illa ne ga mutum. Abubuwan nan suna kosi abubuwa da dama, disease da bai da kyau ga illa ga mutane da suke zama wajen.
Sashen Hausa Babangida Jibril ya jiyo mana ta bakin jama'a da halin da suke ciki, sannan kuma ya ji ta bakin jami'an gwamnati domin jin irin kokarin da suke yi don taimaka jama'a. Kuma abokiyar aiki na Amina ta jiyo mana ta bakin likita akan cututtukan da ke tattare da ambaliyar ruwa.
Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce me kuka sani game da cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa, ga kuma yadda kuka amsa mana. Jamila da Fati inda suka ce daga ciki akwai cutar kazuwa da cutar kurajen jiki da dai sauransu. Sai daga Nuhu Saluhu Shiko inda yace salam yau da gobe, gaskiyar magana ambaliyar ruwa tana haddasa cututtuka da dama kamar amai da gudawa da cutar malaria da kuma cutar hawan jini. Ku huta lafiya.
To sai kuma amsar Ibrahim Salisu dan Kaduna tare da Sani Kasan Garkuwa Bauchi, Allah sa na faɗi sunanka daidai Sani, inda suka ce hakika yau da gobe mu abinda muka san ambaliyar ruwa na haifarwa shine amai da gudawa, wanda daga ƙarshe yakan zama sanadiyar rasuwar mutane. To amma za mu kasance tare da ku don jin ko akwai wasu cututtukan da bamu san da su ba. Cututtukan dai suna da dama kamar kwalara da sauransu. Fatan mu dai shine Allah ya kare mu. Sako daga Shehu Adamu Rijau. To sai kuma amsar Safiyal Muhammad Magariya inda yace yau da gobe gaskiya abin da yawa dan an ce mutuwa ta fada kasuwa. To akwai amai da gudawa da sauransu, Allah dai ya kare mu. Amin summa amin. Sai Yusuf Liman Sansan inda yace salam yau da gobe, gaskiya cututtukan suna da yawa amma na san akwai kwalara wato amai da gudawa, sauran kuwa maji daga bakin likita. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Babangida Alhaji Nushiya wace kan dalibi a Jami'ar Maiduguri, shi kuma yace assalam yau da gobe, cututtukan da ke yaduwa sanadiyar ambaliyar ruwa sune kwalara, zazzabin ciwon sauro wato malaria da dai sauransu. Sauran bayani kuma za mu kasance da ku ta radio domin jin cikakken bayani daga bakin masana.
Amsar mu ta gaba amsar haɗin gwiwa ce daga Sirajo Mustafa Kawu da Murtala Ibrahim Zangon Daura, inda suka ce ko shakka babu akwai cututtuka masu yawa da yake yaduwa kamar irin su kwalara da cutar sanyi. Mun gode.
To zara kin ga kuma ga amsar Yahaya Danno Azare, shi kuma yace to cututtukan dai sune cutar kwalara da sanyi da kuma kuraje.
Sai Prince Tasi Ibni Abdullah Azari inda yace yau da gobe da farko akwai cutar kurajen jiki wato kazuwa, sannan akwai zazzabi mai zafi. Sai dai mu yi addu'ar Allah ya kare mu da ambaliyar ruwa. Amin.
To sai kuma amsar Adamu Abubakar shi kuma yace kamar su kwalara amai da gudawa da sauransu.
Sai daga Mustafa Mai Daikos daga jihar Katsina inda yace assalamu yau da gobe ikon Allah. Hakika ambaliyar ruwa tana sanadiyar samun kwalara da sauran cututtuka daban-daban. Muna tare da ku a radio dan jin ta bakin likita ku tashi lafiya.
To sai kuma amsar mu na ƙarshe a yau daga wurin Aminu Adabu Malama Duri shi kuma yace salamu yau da gobe ikon Allah. To kamar su amai da gudawa da ma sauran wasu cututtuka da dama. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Yanzu kuma ga wakilin sashen Hausa Baban Gida Jibril dauke da rahoton da ya hada mana.
A ranar Litinin da wannan mako ne ta aka waye gari da ruwan sama kamar da bakin kwarya a birnin Lagos. Ruwan da kuma ya haifar da ambaliyan da ya jawo karyewan bishiyoyi da turakan wutar lantarki da kuma ambaliya a titina da gidajen mutane, kodayake ba a samu hasarar rayuka na jama'a ba sakamakon wannan ruwan sama. Amma kuma masana harkokin yanayi na alakanta ambaliyan ne akan alamun dumaman yanayi da kuma laifin mutane da ke barin magudanar ruwa ba tare da tsafta ba. Sau da yawa dai irin waɗannan magudanan ruwan na kasancewa ne a toshi da ledoji da kuma shara da bil'adama ke samarwa. Ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin da Lagos game da wannan ambaliyar ruwa da aka fara damunar, wanda wasu ke ganin akwai aiki a gaba idan aka dore a hakan ba tare da gwamnati da jama'a sun dauki matakan da suka dace ba. To ya sunanka?
Sunana Muhammad Usman Baza.
To kana zaune a yankin Jaba inda ake kukan cewa kamar ana samun ambaliyar ruwa, ku wannan yankin ku ana samun ambaliyar ruwa?
Wani zubin an kan samu. Ina zaune a yankin Jaba gargashin Ghana Kwanta. An kan samu flood sometimes idan za a sake ruwa, amma in an ka sake gwamnati ya kan fadi a week kafin a sake, and sometimes don ba tishiyo mi ye so gwamnati ta kan taimaka idan flood din ya faru. Amma awon talaka to an be man lost awon kan mi ba gwamnati sha mun ko suruwa ke shi bushi ya kuwa, amma woman try her best man sha.
To ya sun malama?
Sunana Muhammad Rajo.
To amma zan kana manomi, ya kuke fama da ambaliyar ruwa?
To gaskiya ambaliyar ruwa sai dai hakuri, ko ba gaskiya ba, dan abinda Allah riga kawo sai dai kai hakuri da bisa ga ambaliyar ruwan nan. Muna samu ambaliyar ruwa sosai sosai.
Akwai mataki da gwamnati ke dauka na taimaka muku?
To lalle mataki kan akwai gwamnati da yawa, wasu suna taimako, wasu ba su cika taimaka sosai ba, ko ba gaskiya ba. Dan hakika zaka ga wasu gwamnati ga su za su nemi wanda ambaliyar ruwan ya shafa su taimaka musu, wasu kuma ba za su nema ba a taimaka musu jama'a.
Ba bana ana ta gargadi cewa mutane su yatar domin akwai ambaliyar ruwa, gashi har ya fara banna ma, ya kuka ji?
To gaskiya ba mu jira din wannan abu ba, kuma gaskiya gine-ginen da ake a kusa da hanyar ruwa bai da kyau, don ya kamata in mutum zai gini ya nemi gehe inda ya kamata ya je ya gini nashi, ko ba gaskiya ba a dantara hanyar ruwa. Hanyar ruwa bai da kyau mutum ya je tare shi ya je ya gida nashi, ko ba gaskiya ba.
Sunana Haruna Mustafa.
To Malam Haruna, me zaka ce game da batun ambaliyar ruwa da aka fara yanzu haka wasu jihohi na Najeriya musamman Lagos?
Ambaliyar ruwan nan dai kowane shekara ana experience din shi, kuma wani shekara suka gan shekaran nan ma ya fi muni. Dalilin abubuwan da yake sa suka gan wani shekara ya fi muni, irin wasu gotoci number 2 da suke ginawa a dinga ce ma mutane ana shawo da abun gan kansu cewa su daina zuba abubuwa hanyar magudanar ruwa, yana toshe hanyar da ruwa zai zo ya bi. Ka gani da wannan abubuwan ma ba sai an fada mu mutum ba, illa ne ga mutum. Kuma da irin sorodin nan abubuwan nan suna kosi abubuwa da dama, disease da bai da kyau ga illa ga mutane da suke zama wajen nan. To a shawara na dai dan Allah da Annabi ana ce ma mutane da suke zama kauyen Lagos din nan ayi kokari a tsaftace muhalli, kamar lokacin da ake sanitation. Lokacin da akwai sanitation zaka ga kowanne asabar za a keɓe cewa yi rana kaza a yi sanitation waje, kuma ka ga wannan abun da ake yi ta yi wallahi abu ne mai kyau, in gwamnati za ta iya dawo da shi abu ne da yake ci gaba ga mutane sosai a wajen mazaunin su environment namu.
Kana ganin kaman jefar da yar leda-leda nan da ake yana taimakawa kenan?
Yana taimakawa sosai, dan leda misali yanzu ko ya taru a waje daya a kasa ma kasa ya zo ya hau kan shi, saka ga ma ya fi shekara wajen 30 leda nan bai yi komi, bai zama komi
ba yanda ka sashi zaka zo ka ganshi saboda bai jike wannan ma ya nuna ma cewa yana toshe magudanar wajen ruwa a kicire wannan ledoji ruwa ya samu waje ya gudana ya je ya zuba wajen da ya kamata ya zuba amma yana toshe wannan ka gani illa ne da wasu wari-wari abubuwan nan da ma za mu yi ta dinga inhaling kuma mutane daban-daban ne wani zaka gani ma da kashi suna yi a leda suna zubawa na ranar irin wannan abu muna zama a waje environment da ya kamata mu tsaftace muhallinmu.
Okay, government in the work no be say dey clean o. As dey clean am, as dey throw away, dey enter inside gutter. Where that net dey gutter go come block, go come too much.
People be throwing dirty for inside the gutter or the street when rain fall, they'll be throwing inside the gutter. Something like that is no good.
Yeah, the one that we should be humble in ruwa. Abu ne wanda kusan duka bangarori guda biyu suna da leakage.
Su kuma batsi sakamakon narkewar da tsaunukan kankara da ake da su a duniya ke sakamakon dumamar yanayi abinda zai iya maida wasu birane da ke kusa da teku irin su Lagos tarihi. Farfesa mai sadauki shehu malami ne a bangaren dumamar yanayi na wata cibiya da ke kula da yammacin Afirka a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Minna kuma a can baya ya min karin haske akan illolin dumamar yanayi da kuma matakan da ya kamata a dauka domin kaucewa ambaliyar ruwa da kuma kwararowar hamada.
So abinda da suke haifar da wannan dumamar yanayi din kenan wato zafi ne sai kaga doron duniya tana daukan zafi a hankali kuma gaskiya ba wai zafin da muke ji ba yanzu ga haka in ka duba wasu wurare guda biyu inda muke cewa wato North Pole wato can gungun duniya yawa ta arewa sannan kuma gungun duniya kuma ta kudu South Pole to muna da kankara da yawa a wurin nan to imamun ne yanayi din nan yana sa kankaran nan suna nan suna ta narkewa to in kuma suka narke mene zai haifar sai kaga kogi da su teku suna nan suna kara yawa to zaga ambaliyar ruwa dan kaje Lagos yanzu nan dan kaje Victoria Island sai kaga cewa wato ka duba gefe-gefen teku din nan ana nan aje wannan yashi da nake zuba cikin buhuna kaga an tara su haka su lai dogo haka yawa har kaga ya zama kaman wato yana katange ko kuma yana kare wato teku daga shigowa ko ya shigo hanya ko kuma shigo gidajen mutane to irin wannan ne sai ga ya sa teku da su wato ruwa ko kuma rafi suna kara ambaliyar ruwa yawa to irin ababen da suke haifarwa kenan sannan kuma banda wannan kuma to gaskiya dumamar yanayi yana sa mu cikin wani hali don saboda yanda muke shuka da muke girbewa ya shafi noma gaba daya sannan kuma hatta da wato yanda ma ake tafiya da jiragen Roma ya shafe shi, inda kuma ake tafiya kuma da jiragen sama shi ma ya shafe shi. Wato abinda zamu iya yi da zamu rage wannan dumaman yanayi din, don saboda kashin gaskiya suna da yawa, na daidai dole ne mu tabbatar cewa wato mun daina yanka da zuzzuka, wato su itatuwa ne da manya din da kananan, sannan kuma mu tabbatar cewa wato yanda muke noma wato bai zamanto cewa muna nan muna bata yanayi ba. Kasan idan mutum zai shiga gona yanzu na zaga wasu kusan banka mu daji wuta cewa wai wannan tokan nan shine kuma taki, yawa to wani sa'ilin kuma sai kaga cewa an shiga daji ana nan kawai ana ta sarar itace, kaga mutum ya dauko wannan katafilan nan ya sa ta kawai a cikin daji kawai ayi ta noma ayi ta noma, to kaga wannan kuma yakan kawo zaizayen kasa kenan ko, yawa desertification. To wannan desertification din kuma shi ma karan kansa yana kara haddasa dumamin yanayi, yawa to dole ne mu yi la'akari.
Jama'a bangaren ta Dr. Binta Sule kwararra ce akan harkar yanayi a ma'aikatan muhalli ta kasa, kuma ta yi bayani kamar haka game da illolin da ke tattare da dumamar yanayin da kuma ambaliyar ruwa.
Wannan illa ce yanke bishiyoyin nan da ake yi duk shine ya kawo dumamar yanayi, kankara ta narke, ruwa ya yawa a sama, shikenan ya zo kuma an zo hadiri ya tashi, za ka gama irin ma ruwan da ake yi ma da iska da abubuwa dai ga su nan, in aka dinga ruwa sai ka ga ta mamaye gonaki. To irin wannan duk bishiyoyin nan da babu da za su kare wannan sinadarin da ake ce ozone layer, to duk shi ne ya jawo mana wannan.
To kowane mataki hukumomi suke dauka na magance matsalar ambaliyar ruwa da kuma tallafi ga waɗanda irin wannan iftila'i ya aukawa. Ga dai jami'an hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya da ke kula da shiyar Lagos, Malam Idris Abubakar Muhammad.
A wayewar alhimin shirin da watan mayu an samu ruwa mai karfi wanda kuma yake fitar da iska ita wa mai karfi a nan garin Lagos. To a dalilin wannan an samu ainihin ambaliyar ruwa a unguwanni daban-daban da kuma faduwar itatuwa da kuma turakai na layukan sadarwa. Musamman a unguwannin Lekki, Victoria Island, Agege, Abulegba, Ikotun da kuma sauran unguwanni daban-daban. A halin yanzu muna aiki da hukumar bada agajin gaggawa ta nan jihar Lagos wato Lasema, saboda mahada alkaluma na kididdigar mutane da suka yi asara a dalilin wannan ruwa da aka yi mai karfi a nan garin Lagos. Kullum kuma muna ba wa mutane shawara cewa mutane su guji yin gini a kan layi na magudanar ruwa. Hakan kuma mutane ya kamata su tsaftace mahallansu. Ta haka ne za mu taimaka wa kanmu da kuma hukuma wajen ainihin magance irin asara da aka samu a duk lokacin da aka fara ruwan sama a manyan garuruwan, ba ma Lagos kaɗai ba, kusan dukkan manyan garuruwanmu da kenan ƙasashenmu na Najeriya.
Masana dai, na ganin idan ana buƙatar samun nasarar magance matsalar dumamar yanayi dole ne a kafa dokoki na alkinta muhalli, sai dai a cewar Professor Sadauki ba nan gizo ke sakan ba a Najeriya.
Kasan wato dokoki a Najeriya suna da yawa, ni na imanin cewa da kin zaka samu wata ƙasa wanda take da dokoki da yawa kamar irin nan na Najeriya, amma wato abin dokan ne shine matsala.
Yanzu dai hukumomin tarayya da na jihohi sun tashi tsaye wajen faɗakar da jama'a, musamman waɗanda ke gaban ruwan kasar da su shirya don karar ambaliyar ruwan sama kamar da bakin kwarya, kuma mafita gare su shine su tashi daga inda suke da ke gaban ruwa zuwa tudu, ko hakan ya kai su ga tudun Mantsira. Bayan jibrin Kwarai Amurka daga Lagos.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa a cikin shirin yau da gobe, ga Hira na da likita Dr. Sani Garko na asibitin koyarwa ta Jami'ar Ahmadu Bello.
shi ambaliya da ruwa na kalibi da ke faruwa makasudin matsalar shine ruwa da ambaliya zai je bebo ruwa da yake cikin kwata da ruwa da yake cikin wata kila ban daki da so kawai ya hada shi da ruwan pompu ko kuma ruwan rijiya da ake sha sai da mun cewa kwayoyin cuta ke cikin so kawai da kuma da yake cikin kwata da sauransu sun shiga ruwan da jama'a suke diba da shi saboda ci gaba da rayuwa wannan shine ummun aba ita yin kawo matsaloli idan aka samu ambaliya ta ruwa amma akwai ciwon da ake nufi water borne disease wanda kuma kawai ruwa ne ya zama sanadiyyar ne da ciwo daga nan ya kai can babu ambaliya
to ka ga yau mun samu karuwa
haka dam idan akwai ambaliyar ruwa abin da yake faruwa shine cuta da suka fi samuwa shine kwayoyin cuta su shiga wata kila ayan hanji su hayayyafa su kawo ciwo na gudawa ko kuma ciwo na gudawa da amai daya kenan na biyu za su iya kawo cututtuka waɗanda suke za su iya shiga jini su kawo matsala wannan shine saboda shi ainihin bayan ya dan adam da kwatanni suna ɗauke da kwayoyin cuta wanda za su iya shiga cikin jiki su yi tasiri su kawo matsala wanda yake cututtukan nan su za su cin dangantaka da cin dangantaka da irin yanayin shan ruwan da dubarce ruwa da mutane suka yi sanadiyan wannan ambaliya da sannan kuma baya zai a nan ba saboda akwai datti misali da watakila matattun dabbobi haka watakila har ma kamar haka zai ambaliya ta zama makabarci zai iya kwazo watakila ɓangaren jikin mutum da sauransu wanda ya fara rufewa to wannan yana zama mai cutarwa ga ɗan adam idan ya zama cewa watakila an samu an sha yanda ake ruwa yake haɗuwa shi ne mutum ya shiga rijiya misali wannan ba wani matsala za a jawo kowa ya gane amma pompin mu yawanci idan aka zo a yawancin Afirka misali kamar mu a Nigeria yawancin pompunan mu yanda ake fafin dinsu su ainihin fafin din suna da matsala zo da yawa za su yi ci a lungu su ji ga ruwan motabot ya zo amma yana ciri ta gefe yana zuba. Wani aka ce babu ruwa a wannan fafin ba ba zai zama na ruwan kwata ya zo sai fulgar da koma baya kuma sai shi wannan dattin sai shiga cikin wannan fafin ya jira can da motabot da kawo ruwa sai fara wanke wannan dattin ne kan kan mutane idan yayi da shi da yawa wasu kila a gane a kusha amma idan da ba zai zama ya turka a cikin ruwan ba za a fahimce shi ba kawai sai mutum ya ji ya samu illa sau da yawa wasu kila mutane za su tuna cewa ana kawo ruwan famfo wani lokacin bayan hana zai tsawon lokaci ba a kawo ba sai mutum ya bude zai ga dattin makanikai ko mai ko wani abu ya ɗebo daga inda fatin ya ruɓe ya shigo falon su ko ya shigo kicin ko ya shigo ban ɗaki sauransu waɗannan asu ne abubuwan da ta faru idan aka samu irin ambaliya ta ruwa a misali ko na ɓangaren
duniya. To madalla tambaya na kuma na gaba shine wani irin rigakafi mutane za su iya yi saboda kar su kamu da waɗannan ƙwayoyin cutar tunda abu ne da ke faruwa kowane shekara musamman ma ta kudancin ƙasar mu kamar Lagos.
Masha Allah idan damuna ta doso kowa sai ta naji ruwan da zai sha ya killace shi a guri ko da ambaliya ta zo a kiyayi shan ruwa daga wajen shi zuba ruwa na al'ada misali famfo da rijiyoyi da muke da su sai a yi kokari a samu ruwa ko da cewa wata ina misali ko ruwan roba ko mutum idan ana zaman lafiya babu ambaliya ba za a tara ruwan sai ta koyi da ruwan sama ta tara shi da yawa ya ake idan ka samu wannan magana ambaliya kar ya kuskure ya sha ruwa daga rijiya ko daga famfo har sai a ɗauki tsawon lokaci wataƙila duk dattin da ya shiga ya riga ya fita saboda in yarda ya shiga aka auno shi aka tiro dole sai an matsa famfo ruwa ya kare samu ne ke fara biyowa shi ne abin da mutane za su yi za a rage gurɓatar ruwa misali idan mutum bai samu ruwan da zai samu ya sha ko fiya wata ko ya tarin na sama ko kuma yana da ruwan roba wanda ya saya ba to abin da ake so shi ne idan ruwan ya zama an yi ambaliya mutum bai yana kokon cewa ko ruwan ya gurɓata to sai a tafasa shi in ya tafasa a bar shi ya huce sai a zuba a cikin randuna ko a cikin roba ko a firiji sai a sha tafasa ruwa yana
to ruwan sama idan aka tara ruwan sama shi ma sai an tafasa shi ko kuma a yanda yake yana da tsaftan da za a iya shan shi
a ruwan sama na tafere shi sai ba ruwan farko bane ba shi da matsala ruwan farko saboda yana wanko da shi daga kan kwano ko kan gumi ya zo ya shiga cikin da wata kila abin da aka matattare ruwan amma idan da muna ta riga ta yi nisa aka da ruwan sama za a iya shan shi ba matsala ko misali ruwa ya ja wani kai kuma kana gurin za ka taimake shi wannan akwai matsala saboda idan aka zo shi ke ruwa tana da ƙarfin gaske wanda kawai dai a dai kiyaye ma idan wasu tabbata mutum na dai jira in ka tabbata da mutum kai da kake da jawo ne zama cewa wasu da kai ma kana ana rike da kai akwai ko wani abu an daure kafa ko wani abu kaje kan jawo yaran amma in baka bada da kai ne ne cito din da wanda aka yi dani dai ko yake wasu tabbata ku to wannan yana da hadari ga ce kwarai da gaske idan ma ya zama cewa mutum ba shi da wani inda shi zai dafa ko a ja shi wanda zai rike shi to ya kan sai bar wanda yake fitin kawai da Allah shi kyauta kawai saboda akwai matsala za a yi babu inda shi ke ruwa
Dr. Gorko kenan da a tattaunawarsa da Amina Bahara Auna yanzu kuma bari mu ziyarci filin da fadafan mu ko me wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta jiyo mana a yau.
Nakan yi kaman alale. To alale shi kuma yana kara mana shi ma kuzari a jiki din eh to amma kuma ba shi da nauyi shi man ya da dadin ci da azumi din kuma mukan ci alalle kaman da kunin geda mukan hada da shi haka mu ci to kin ga kaman alalle din shi idan ka sai waken ka wake din kuma kanana ba manya ba yawanci manyan wake ana yi kaman da faduka da su white rice haka ana hada da su da farin shinkafa to amma kananan yawanci suna ake yin alalle din da shi to in ka wanke shi ka dan sa shi a dan jika ka dan a ruwa sai ka dan kirba shi ko a turmi haka saboda bawon ya fita daga jikin waken to can kuma sai ka yi amfani da kaman abin nan matatanka ka fitar da waken in ka zuba mishi ruwa da yawa ganyen za su tsaya bawon za su tsaya ta sama to sai ki dan tsiyaye shi ki fitar da bawon ki raba shi da waken to can kuma sai ki sa mishi kaman dan attargunka da dan shambo da albasa sai a markada shi wani suka using blender wasu kuma su kai shi markade aha eh to in an yi wannan markaden an kawo shi to kullun kuma sai ki zuba mishi kaman dan gishiri da su magide wasu suka hada kaman da kwai da dan ganye haka to sai ka kada shi ka dan sa mishi kunnan man geda ne zaka sa mishi man geda ne in kuma na manja ne zaka sa mishi manja to a wurin kuma sai ka dudura shi kaman a gongoni gongoninka to akwai cups din da ake sai da su a kasuwa musamman ne masu suna da murfi to yawanci shi yafi dacewa to amma wani lokaci na fin karfin talaka to sai shi talaka yakan amfani da kaman wanda ƴan gwangwan suke yi akwai gwangwanin alle da ƴan gwangwan suke yi saboda yawanci abinan a asibiti ma ba a bukatan ka yi amfani da leda saboda sinadarin da ake yin leda da shi yana da wasu chemicals da yakan kawo damuwa a jiki so an fi so ka yi amfani da gwangwanin to in ka gama ka dan sa ruwa tukunyanka sai ka dora gwangwanayen a ciki na alle din da ka dan sassa su din to can sai ka rufe da ko leda haka ko kaman newspaper ka rufe saman shi kafin ka sa murfi aha to can kuma a ce minti 30 haka ya riga ya nuna to sai ka soke alalanka shi kuma kunin geda din ana yin shi ne da geda da shinkafa shinkafan na tuwo to shi shinkafan tuwon zaka jika ka wanke shi gedan kuma zaka dan babbare shi bayan ka jika ka separating nashi daga bawon da gedan
wato wannan jan
eh jan gedan eh a cire bawon nan jan nan sai rage farin cikin gedan to sai ka hada da gedan da shinkafan tuwon ka hada su tare a ja markada maka shi to in an ja markada shi an kawo to a lokacin ba za ka tace shi kamar da ake tace kulun kamu to in ka tace shi ruwan da ka samu din bayan ka cire sakin to shine zaka sa wuta kai ta motsa shi yanda ka san kana motsa acha ya hauro ya kumbura ya zama daidai to haka zaka motsa
shi dai talgen tuwo
zai yi kaman talgen tuwo to sai can in yayi kaurin nan ya haura to a lokacin kuma zaka dan sa mishi kadan abin nan tsami tsamin da ana sai da shi dai yana nan haka ana ce mishi tsami
amma akwai masu sa tsamiya
akan sa tsamiya amma wannan ba na tsamiyan bane wannan zaka sa mishi tsami ne yana da wani dan zaki haka sosai tsamin yana nan fari haka to zaka dan sa mishi kadan tsamin nan ne yake fada bai shige kamar na naira 20 ba na 20 din ma ya yawa to in ka dan sa mishi sai da hada shi kuma da haske to kai kunin ya dan ka kenan wani yakan dafa shinkafan dafawa farin shinkafa ya dan wasa akai wani kuma yakan bar shi haka to haka na sai ka dan sa su ganka kawai ka ga mu kunin kenan to zaka ci shi da alale din to yana tafiya tare yana da dadi
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Dan Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan tare da abokiyar aiki na da tayar da gabatarwa. Amina Buhari Auna, ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku sha ruwa lafiya.